الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله يومنا 26 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1435 wanda ya zo 23 ga watan 7 2014 zamu tashi sura ta 83 suratul mutaffifin tana da ayoyi guda 36 tana da kalmomi 196 tana da hurufa 740 abinda wannan sura take koyarwa shine bayani akan hatsarin tauye mudu da sikeli da rashin gudanar da rayuwa akan tsari sannan ta magana akan lahira da makoman muminai da kuma makoman fajirai akwai maganganu guda uku dangane ga inda wannan sura ta sauka magana ta farko malaman da suka ce makkiya ce masu wannan akwai ibnu mas'ud akwai dhahhak akwai yahya ibn salam akwai malaman da suka ce madaniya ce inji malam abdullahi dan abbas da malam hasan da ikrama da qatada da muqatil sai dai abdullahi dan abbas da qatada sun ce akwai ayoyi guda 8 a cikin ta wanda makkiya ne tun daga fadar Allah innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakur zuwa karshen sura malam muqatil yace a cikin ta akwai aya makkiya a tasa shi ma ruwayan wa iza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin yace wannan a makka ta sauka kauli na uku wannan sura ta sauka ne tsakanin makka da madina inji malam jabir bin zaid da ibnu sa'ib hibatullah bin salama al mufassir ya ce ta sauka ne a hijira tsakanin makka da madina da aka nisfuha yuqaribu makka wa nisfuha yuqaribu almadina abinda yasa malamai suke kokarin tantance mana inda sura ta sauka ko aya ta sauka tsakanin makka da madina don mu tantance usulubi na yadda Allah subhanahu wataala yake magana a marhalan makka da kuma yadda Allah ta'ala yake magana a marhalan madina na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين
Mala Abdullahi dan Abbas yace لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة لوكتشن دا منزن الله صلى الله عليه وسلم يزو مدينة كانوا من أخبث الناس كيلا سنفكوا تبرغزا أكان أبنديشا فمودو دا سكيلي فأنزل الله تعالى ويل للمطففين هكا نما مال ابن كثير يكي تشيوا سورة المطففين مدنية سورة المطففين واتو أمدينة أكا سوكد إتا هكا نم أحديث أبو هريرة لوكا تندي هجرة دا قدوس تكسر يمن yazo lokacin an fita yakin Khaibar sai ya sauka a Madina yace sallar da ya fara tarawa ita ce sallar asuba a bayan Muhammad bin Maslamata sai ji ya karanta wailul lil mutaffifin yace dama a garin sa akwai wani mutum yana da kwanukan awo guda biyu akwai wanda yake tafiya ya auno kai kuma in ka zo auna akwai wanda zai auna ma da shi shi kwararre ne ba za a cuce shi ba amma shi yana da kwanan cuta amma shi yana da kwanan da ba za a cuce shi ba shine Sheikh Usaimin yace kaga ya hada bainar shuhi wal bukhl ash-shuhi shine ka nemi haƙin ka 100% babu wato sassauci shi kuma bukhlu ka hana wani abin da ya cancanta ka bashi ko na haƙin sa ko wanda yake kanka ce saboda haka Allah ta'ala yace wailun bone ya tabbata al-wailu lafzu du'ain lafazi ne da in za a tsinewa mutum ko za a jawo masa wata jaraba da bala'i to sai a ja masa wailun in balarabe yace wailun ya tabbata kanka to ya gama da kai yadullu ala sharri wal halaki wal azabi idan aka ce wailun laka to ana nufin duk wani sharri ya hade maka da duk wata halaka ta afka maka da duk wata azaba ta yi kanka wasu malaman suka ce al wailu wadin fi jahannama shi wailu wani rami ne a cikin jahannama ya hawil kafiru fihi 40 kharifan idan aka cilla kafiri sai ya shekara 40 yana shawagi qabla an yabluqa qa'arahu kafin ya kai kurmin kasansa malam ragib yace lam yurad anna wailan fil lugha huwa mawdu'un li hadha yace ba ana nufin sunan guri bane wailun wa inna ma arada man qala Allah ta'ala zalika fihi duk wanda Allah ya ja masa wailun yace wailun ya tabbata akan mele fi iri kaza abinda ake nufi faqad istahaqqa qaran minan nari ya cancanci a saka shi a cikin wani rami a cikin wuta wa yusta'malu lafzul wail du'aan wa jazaran wa ta'ajjuban ana yin amfani da lafazin wailu a wajen addu'a da jan kunne da kuma abun mamaki in ya taso shi yasa idan abu mummuna ne sai a ce wailu alwailu lak idan abu mai kyau ne sai a ce waihak alwaihu yana nufin litarahumi alwailu kuma lil azabi in ana son a dora alqubhi wal azab wal halak sai a ce alwailu lak in an ce waiha waihak wannan kuma tausayinka ake ji wato tausasa maka ake yi shine Allah ya ce a gurin wailul li kulli affakin athim bone ya tabbata akan dukkan makareci mai yawan sabo wani yace fa wailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah bone ya tabbata ga wadanda zukatansu suka bushe ga barin yin ambaton Allah wani gure yace wailul li kulli humazatin lumaza mai zumde mai rada to bone ya tabbata akan sa fa wailul lazina zalamu min azabi yawmin alim bone ya tabbata ga azzalimai a ranar azaba mai radadi kuma Allah ya taimaita wailun yawma idhil lil mukazzibin kalman alwailu ta zo a cikin alqur'ani har gurare 26 wailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibuna kaga anan aya kadai wailu ta zo sau uku sannan manzo Allah ya ce mai ba mutane dariya wanda zai dinga shirga labaran ƙarya don ya ba mutane dariya yace wailul lahu thumma wailul lahu thumma wailul lahu bone har sau uku ya tabbata akan mai kirkiran labarai kawai dan ayi dariya kawai a shakata a koli shine Allah ta'ala ya ce wailun bone ya tabbata lil mutaffifina min taffafa yutaffifu taqfif. An tambayi Imam Malik dangane ga ma'anar tauyewa, yace li kulli shay'in wafa'un wa taqfifun, komai yana da cikawa yana da tauyewa. Rayuwar musulmi gaba daya akan sikeli take, lokacinka akan sikeli yake, ayyukanka akan sikeli suke, makomarka akan sikeli take, maganganunka akan sikeli suke, ayyukanka akan sikeli suke. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-kalimatu at-tayyiba sadaqa, ka faɗi kalma mai dadi sadaqa ce. Kalma mai dadi iri biyu ce, akwai min haisu asliha, akwai kuma min haisu uslubuha. Min haisu asluha wa min haisu uslubuha, akwai wanda kalmar asalinta ce mai dadi, kamar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah, wannan duk kalmomi ne guda biyar masu dadi. Sannan akwai ka gaya wa dan uwanka magana da za ta dadada masa rai, ta faranta masa rai. Shine Allah ya ce wailul lil mutaffifina, bone ya tabbata ga masu tauyewa. Duk wani mai tauyewa ko mai ka tauye, zamu ga yanzu rayuwar mu, dama an ce in kana son ka gane mutane rayuwar su tana da tsari, ka kalli abu biyu, ka kalli auren su, ka kalli mudun su. Idan ka ga mutane suna cika mudu, suna cika sikeli, komai sai sun auna suke sai da shi, to waɗannan mutanen suna da tsari a rayuwar su. Mu yanzu kaga suna madin nan an daina kilo kilo, sai dai kawai a dubi tsawon ka da girman ka da babban rigar ka da fadin ka da murmushin ka, sai a yi maka hannu ya san na gida, sai a yanko a gutsuro ma. Shi yasa maganin waɗannan su ne mata, sai su guntu guntu su ce to a bamu na biyar biyar, sa gane wayanka. Mu ko sai mu je mu tila kuɗin, sai a kalli babban rigar ka, sai a gutsuro ma a ce Alhaji ba komai an nade an sama, sai ka rasa to ya akai aka gane wannan shine na kuɗin ka, tunda ba mudu bane, ba sikeli bane, balle ka ce nasi su lemo dinnan, su mangoro, su ayaba, in ka je Saudiya su kankanan nan da zaka siya duk sikeli za a dora, ayaba sikeli za a dora, mangoro sikeli za a dora, lemon zaki sikeli za a dora, lemon tsami sikeli za a dora, komai sikeli yake hawa, ko sikeli na nauyi ko sikeli na adadi. Saboda haka da haka ne ma zamu ga duk duniya tana da sikeli, mu ne kadai ba mu amfani da sikeli. Ka duba duk abin da yazo a kwali, ko yazo a gwangwani, ko yazo a leda, ko yazo a roba, ka karanta jikinsa zaka ga nauyinsa da yawansa da abin da aka hada shi da shi. Haka ake ko ina a duniya, har akwai committee da ƙasa take kafawa wanda zai dinga kula da wanda suke kira consumer protection, wanda za su dinga lura da komai an auna maka shi daidai. In ka siyo abu aka ce kilo 50 ne, to a tabbatar ya kai 50 din ko 49, dan kwaya ɗaya ba matsala, an cuce ka ɗaya sai kai hakuri. Amma a ce an baka 45 ko da 6, an toye maka 3 ko 3.5, to wannan akwai matsala. Amma duk da haka addinin mu ya ce bone ya tabbata ga masu tauye mudu, amma kuma zaka ga rayuwar mu duk akan mudu ba ma tafiya daidai. To su waye al-mutaffifin? Sai Allah ya fara bayanin su, allazina izaktalu 'alan nas, waɗanda idan za su auna daga mutane, yastawfuna, sai sun cika mudu daidai waje da. Tunda shi ƙwararren dan kasuwa ce kai kakka cucan nima na san kan abin nan, cika mun kawai. Saboda shi macuci ya san cuta, macuci kuma baya bari a cuce shi. Da haka in ya zo auna, sai ya zo da babban kwano ya auna ya cika daidai. Wa idza kaluhum, idan ku su za su auna wa mutane, awazanuhum, ko za su sa musu sikeli, yukhsiruna, sai su dinga tauye musu. Kaga cuta, shi ya auna daidai, amma ya cuci mutane a wajen aunarwa. Dama a wajen aunarwa ana aka fi cutar jama'a. Ala yadhunnu ulaika, Allah ya ce yanzu waɗannan ba sa zato ko ba sa tsammani, annahum mub'athuna, cewa lalle su za a tashe su. Ala yadhunnu ulaika annahum mub'athun, shin waɗannan ba sa zaton cewa za a tashe su ranar alkiyama, a zo da sikeli wanda su suka ki cikawa, a zo da sikeli ranar alkiyama a yi musu awo. Liyaumin azim, ga wata rana mai girma ita ce ranar alkiyama. Yauma yaqumun nasu, ranar da mutane za su tsaya, li rabbil alamin, ga Allah mahalicin talikai. Kowa zai tsaya cak, wani sai ya yi gumi, gumin ma sai ya shanye shi haɗi zuwa ka, wani guminsa zuwa baki, wani guminsa zuwa wuya, wani zuwa ƙirji, wani zuwa cibiya, har zuwa wanda guminsa ma ya shanye shi baki ɗaya. Yasa muka ga Allah ya aiko annabi su kutum akan masu tauye kwanan awo, shine wa annabi Shu'aibu. Yace wa auful kaila wal mizana, ku cika sikelin nan guda biyu na nauyi da na adadi. Wala tabkhasu nasa ashya'ahum, kada ku tauyewa mutane kayansu. Suratul Isra aya ta 35. Sanala yace wa auful kaila wal mizana bil qist, ku cika sikeli da mizani da adalci, ku auna mutane daidai. Suratul An'am aya ta 152. Yace fa auful kaila wal mizana wala tabkhasu nasa ashya'ahum, cika sikeli da mizani, kada ku dinga tauyewa mutane kayansu. Shi sa aka ce hatta lokaci sikeli yana hawa cikinsa. An a toke aiki, ka zo karfe 8, ka tashi karfe 4, in ka tashi karfe 4 ba tai ba, to akwai matsalar baka cika sikeli ba. Haka hatta karatun nan da muke shi ma yana da sikeli, yana da mizani. Dole ne malami mai tafsiri ya cika tafsirinsa daidai, kada ya tauye, kada ya zo wajen wani bayani ya ƙi saboda wata buƙatarsa ko don wani abu daban. Saboda haka wajibi ne Qur'ani ma dora shi a sikeli. Yasa ƴan uwan annabi Yusuf suka ce fa awfil lana al-kayla wa tasaddaq alaina inna Allaha yajzil mutasaddiqin, ka cika mana sikeli kuma kai mana sadaka. Allah yana sakawa masu sadaka. Suratu Yusuf aya ta 88. Wa awfil kayla idza kuntum wazinu bil qisqas al mustaqim, cika sikeli idan ku auna, kuma ku yi awo da sikeli wanda yake madaidaici, babu cuta a ciki, babu cuta. Suratul Isra aya ta 35. Allah ya ce auful kayla wala takunu min al mukhsirina, ku cika sikeli kada ku zama cikin masu tauyewa. Suratul Shu'ara aya ta 181. Sannan Allah ya ce wala tanqusu al mikyala wal mizan, kada ku tauye sikeli, kada ku tauye mizani. Suratu Hud aya ta 84. Wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist, ya ku mutane na, yace ku cika mikyal da mizan da adalci. Suratu Hud aya ta 85. Kuma duk wadannan ayoyi a cikin Alqur'ani duk surorin Makka ne, kuma duk ana magana akan sikeli da mizani, cewa duk rayuwar mu gaba ɗaya ta hau sikeli, domin kai ma ranar alkiyama sikelin za a sama. فمن خفت موازينه أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وان دس كيلن سيئي سكو سكو با اي كن كيركي انشي متى نزاس كسو بيار او جن سكيلن اللا بيار زا كسو اكوي وان دس اي كن سما سكيو ني باب لي في كو دي اچ وان دن كوي زي وچي الجنة بغير حسابي اكوي وان دس اي كن سا دم موناني با مي كو كو دي وان زي وچي وطا بلا حسابي. Akwai wanda aikinsa akwai mummuna, akwai mai kyau, amma mai kyau din ya furin jaye, to sai Allah ya yafe masa mummunan da rahamarsa, sai ya wuce da shi aljanna. Akwai wanda kuma mummunan yarin jayi kyakkyawan, yayi mummuna yayi kyakkyawa, amma mummunan yafi yawa, to wannan sai kuma yana cikin insha'a ghafara lahu wa insha'a azabahu, idan ba shirka a ciki ko kafirci ko annifaqul itiqadi ba. Sannan akwai kuma wanda aka samu daidaito tsakanin mummunansa da kyakkyawansa, wannan su suke hawa doron la'araf, wanda a ƙarshe su ma Allah yakan cika musu daga rahamarsa ya sa su wuce. Shi yasa Allah ya ce li yawmin azim, ga wannan rana mai girma, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, ranar da mutane za su tsaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am.
Kalla inna kitabal الفجار لفي سجين, وما أدراك ما سجين, كتاب مرقوم, ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون
الله سبحانه وتعالى يتي كلا ai rat'un wa jazrun wannan jan kunne ne da tsawa kace kai ku tsaya haka ku daina yin tauya mudu da sikeli inna kitabal fujjari lalle littafin fajirai wanda suka yi barna aka yi musu rubutu tunda a can bayan Allah ya ce kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun lafi sijjin wannan yana cikin sijjinu asalin sijjin mana sijjin yana nufi yana cikin kunci da takura littafin wani guri aka yi mai kunci nan ake tura littafin aikin masu barna da fajirai wama adraka ma sijjin me ya sanar da kai kowa ya sanar da kai abinda ake kira sijjin kitabun marqub littafi ne rubutacce abinda ya faru a gare ka dama an rubuta maka shi tun a cikin mahaifiyarka mun san akan zo wa dan adam bayan busa masa rai wai umaru bi katab rizqihi wa ajalihi shaqiyun aw sa'idun idan an busa wa mutun rai aka rubuta masa duk abin da zai faru a gare shi a duniya bi katab rizqihi a rubuta arzikin sa gaba daya abin da zai samu abin da zai ci abin da zai sha abin da zai daura abin da zai tara duk an gama rubutawa sannan a rubuta ajalin sa zai shekara kaza da wata kaza da sati kaza da kwana kaza da awa kaza da minti kaza da sakan kaza zai mutu a guri kaza kuma da dalili kaza wannan ba za a canza shi ba to sannan za a fadi makomar sa dan aljanna ne ko dan wuta wannan ya fi komai hatsari shine rayuwar dan adam wuta za ka in ka gama rayuwa ko aljanna za ka Allah ya sa aljanna za mu to anan sai aka fadi sujjin din malaman tafsiri sun yi maganganu magabata akan fassarar sijinu ta bangare ya hudu na farko suka ce anna hal ardu sabi'a ta duniyar kasanin ake da littafin hasan boko annabi jama'a mujahid da malam qatada da malam sa'ad da malam ibn zaid da malam bukhari arwaito daga malam sa'ad ce sijin sakaratun tahta al ardu sabi'a wani dutse ne wato yana karkashin kasan bakwai nan ake budawa a saka aikin mummuna dan ma kada ya kusa da sama ku ila kitabul fajiri tahtaha anan ake sa littafin fajiri wa hadhihi alamatu li khasaratihim wannan alama ce ta tabewar fajirai wa jilalatu ala khasasati manzilatihim da kuma alama ce da ke nuna kaskanci na manzilin fajiri ga bashi da matsayi a wajen Allah nabiyu annal ma'ana anna kitabahu lafi safali kitabun sa yana cikin kaskanci saboda ba abin kirki ba tauhidi a ciki ba aqida mai kyau jima'a ko nan ku lafi hasarin kitabun sa yana cikin asara injimalan ikrama ko na hudu lafi hafsin yana nan a tsare fa'ilin min as-sijin injimalan abu bayya shine Allah ya ce wa adraka ma sijin hadha ta'limu li amrika wannan girmama al'amarin alkiyama ne jumalan zajjaj yace ai laysa zalika mimma kunta ta'lamuhu anta wala qaubuka kai baka zuwa sijinu kaje kaga yadda yake ba balle mutananka kitabun marqum shine Allah yace littafi ne rubutacce na duk abinda bawa zai yi malam ibn kasir yace wannan ba sifar sijin din bane shi littafin rayuwar dan adam ake nufi abu ne da an riga an gama ba ƙari ba rage wailun bone ya tabbata yawma idhin a wannan rana lil mukazzibina ga masu qaryata alqiyama allazina yukazzibuna biyawmiddin sune wadanda suka kasance suna qaryata ranar sakamako shi ranar biyan aikin mutane, wa ma yukazzibu bihi, ba kowa yake ƙaryata ranar sakamako ba, illa kullu mu'tadin, sai dukkan ɗan ta'adda asim mai yawan saban Allah, wanda ya haɗa siffan nan biyu, mu'tad ɗan ta'adda wanda yake ƙetare iyaka a tauhidi, a aqida, a ibada, a mu'amala, a zamantakewa, to shine asim fa'il bi ma'ana mai yawan sako. Iza tutla alaihi ayatuna, Allah ya ce idan ana karanta masa ayoyinmu, su ne ayoyin alqur'ani, tunda an ce tutla, akwai al'ayatu shar'iyya, akwai al'ayatu kauniyya. Al'ayatu shar'iyya shine ma anzalahu Allah, abinda Allah ya saukar min al'ayati wal bayyinat. Shi kuma al'ayatu kauniyya shine khalqullah, halittun Allah. Walillahi fi kulli taskinatin wa taharikatin abadan shahidu, kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu aljahidu, wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Shine Allah ya ce ana karanta masa ayoyinmu. Qala, sai ya ce asatirul awwalin, wannan tatsuniyoyi ne irin na mutanen farko, wato shirbuci ne da ta zo mu jita da giza da koki da sauransu, haka yake siffanta Qur'ani. Kalla, Allah ya ce to ya bar haka, kai ya ƙara yin wannan, ya maza ya bari. Bal rana ala qulubihim, Allah ya ce kawai tsatsa ce ta tabbata akan zukatansu saboda kafirci. Dama zuwa hadisin Muslim, idan mutum ya yi sabo sai a ɗiga masa baƙin abu, in ya yi sai a ɗigon baƙi, yana sabo ana ɗiga ɗis-ɗis-ɗis har sai zuciyar ta dawo baƙi ƙirin, baƙi wilik, baƙi siɗik. To in mutum ya kai wannan lokacin, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara, ba munkaran, sai zuciyarsa ta zama kalkulu wa jiyyar, la yadkhulu alkhairi wa la yakhruju shar, shar baya fita, shar ba alheri baya shiga, zuciya kenan mankusa wanda take kallon ƙasa, kamar koli ne ka kifa shi kansa na kallon ƙasa, ruwa zai shiga ciki ba zai shiga ba, to zuciyarsa tana kallon ƙasa, dan haka duk alherin da ka tattaro ka tura ba zai shiga ba, ta yi tsatsa ta lalace. Ma kanu yaksibun, abinda suka kasance suna tattalawa mummuna shine yayi tsatsa akan zukatansu. Ai ma kanu yaksibuna rana ala qulubihim, abinda suka kasance suna aikatawa mummuna shine yayi musu tsatsa a cikin zukatansu. Kalla, Allah ta'ala ce sahanu, gabarin laifin da suke aikatawa, innahum arrabbihim, su ga Allah mahalicinsu yawma idin a wannan rana, la mahjubuna, ababan tsarewa ne, ba za su ga Allah ba. Muminai za su ga Allah, amma su an haramta musu ganin Allah, domin ganin Allah rahama ce. Thumma innahum, sannan su a ƙarshe, lasalul jahim, masu shiga cikin jahimu ne, su ƙone a cikinta. Thumma yuqalu, sannan a ce musu bayan an sa su a wutar jahimu, هذا الذي كنتم به تكذبون, wannan shine abin da kuka kasance a duniya ana gaya muku za a yi tashin alkiyama kuka ƙaryata, to yau ga ku a cikin wuta kuma dindindin ba wuta. Na'am.
Kalla inna kitabal abrar lafi illiyin wa ma كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kalla, su tsawatu daga ƙaryata alqur'ani ko rashin karbar abinda Allah ya saukawa manzansa. Inna kitabal abrari, lalle littafin nagartattu waɗanda suka yi aiki na ƙwarai, wa tawaffana ma'al abrar, Allah ka karɓuran mu da nagartattu, lafi illiyin, wannan yana cikin ɗaukaka. Illiyin sunan guri ne, shi ma shi ne aka yi maganganu bakwai a kan ina ne illiyin ne. Na farko jannatu, a cikin aljanna gurin yake, in ji malam Ata'u daga Abdullahi ɗan Abbas. Na biyu annahu lawhun min zabarjadi khadara mu'allaqun tahta al'arshi, an yi shi ne da wani allo wanda aka yi shi da zabarjadi, wani dutse ne mai tsada, koren zabarjadi, kuma an rataya shi a ƙarƙashin al'arshi. Fihi a amaluhum maktuba, akwai ayyukan bayi a ciki a rubuce, a ruwaito daga Abdullahi ɗan Abbas. Na uku anna hassama'u sabi'a, shi illiyun guri ne da yake can cikin sama ta bakwai. Wa fiha arwahul mu'minin, anan rayukan mu'minai suke, in ji malam Ka'ab, shine mazhabin Mujahid da malam Ibn Zaid. Na hudu annaha qa'imatul arshil yumna, yana nufin makyangama al'arshi ta bangaren dama, in ji malam Muqatil, yana nufin saqul arshi, ma'ana makyangama al'arshi. Na biyar annaha sidratul muntaha, gurin yana nan a wajen magariyar tukewa, jimalan Dhahhaku. Na shida annahu fi uluyin wa su'udin ila Allah azza wa jalla, yana wani guri na ɗaukaka da hawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, in jimalan Hasan. Malam Farra'u ya ce firtifa'in ba'adartifa'in, yana cikin ɗaukaka bayan ɗaukaka. Na bakwai annahu a'lal amkin, guri ne maɗaukaki, kun ga wannan yana can ƙasan ƙasa, shi kuma wannan littafin yana can saman sama, saboda a ɗaukaka littafin maɗaukaka a ƙasanta kuma littafin maƙasanta. Wa ma adraka ma illiyun, wa ya sanar da kai abinda ake nufi da illiyun? Allah ta'ala ce kitabun marqum, littafi ne tabbatacce rubutacce wanda ya riga ya gabata cewa su masu arziki ne, kuma Allah ya wadata su da arzikin. Yashhaduhul muqarrabun, makusanta manyan mala'iku su suke halartar inda wannan littafin yake, saka babu tsoron inda ake ajiye littattafanmu wani zai je ya mana ƙari ko ya goge gurin, ba yana da security sosai. Kada ka ce to yanzu ayyukan da nake ana can ana tarawa, kafa su goge, ko kuma wani ya je ya ɗan kankare min wani guri ko ya ƙara min wani guri, ba abinda za a ƙara ma, ba abinda za a rage ma. Kaji ma masu halattar gurin muqarrabuna ne, manya-manyan mala'iku ne, makusanta Allah, su kaɗai suke zuwa inda wannan littafin yake. Da haka ba magana a ƙara maka wani abu, ba magana a rage maka wani abu. Innal abrara, Allah ya ce lalle nagartattu wanda aqidarsu ta zamo mai kyau, ibadarsu ta zamo da ilimi, mu'amalarsu ta zamo mai kyau, akhlaq halayyarsu ta zamo mai kyau. Dama musuluncin abu hudu ne: aqida, ibada, mu'amala, akhlaq. Shikenan musulunci, duk abin da zaka aikata a musulunci baya fita daga babukan nan hudu: aqida, abin da ya zama wajibi ka kudure; ibada, abin da ya zama wajibi ka aikata ko ka faɗa ko ka yi ko ka bari; akhlaq, halaye masu kyau, kai gaskiya, kai amana, kai mutunci, kai tausayi, kai rahama, kai girmama na sama, kai tausayi na ƙasa, kai sana'a, kai jarumta, sun fi dubu. Sannan kuma sai abin da ya shafi wato mu'amala ta zamantakewa, haƙƙin iyaye, haƙƙin ƴaƴa, haƙƙin maƙota, haƙƙin zumunta, haƙƙin musulmi, haƙƙin wanda ba musulmi ba, haƙƙin hanya, haƙƙin tafiya, haƙƙin dabba, haƙƙin tsirrai, komai yana da haƙƙin yadda za a yi mu'amala da shi a cikin addinin musulunci. To wanda suka cika waɗannan su ne nagartattu, to suna cikin ni'ima, suna guri mai ni'ima. Alal ara'iki yanzurun, suna kan wata karaga nan gusita, wata dogo kujera, yanzuruna, suna kallon Allah subhanahu wa ta'ala. Abinda yasa aka ce yanzuruna, ba faɗi me suke kallo ba, an yi istinbadin wannan ne da Allah ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum arrabbihim yawma idhin lamahjubun. Tunda waɗancan an tsare su ba su ga Allah ba, kaga mafhumul mukhalafa, su kuma waɗannan za su ga Allah kenan. Shi yasa aka fassara shi da yanzuruna, suna kallon Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya fi aljanna daɗi. Ta'arifu fi wujuhihim nadaratan na'im. Allah yace kana sanin wato nadaratan na'im na shena shena ni'ima a fuskokin su. Shi wanda yake shan ni'ima da ganin fuskar sa zaka ga alamar dai wani kai wani yayi na shena she cikin dadi ya sha dadi ya more. To Allah yace in ka gansu zaka ga alamar ni'ima tare da su. An karata tu'rafu bidammi ta wa fathir ra nuduratun na'im. Ana sanin nashe nashe na ni'ima a cikin fuskar su. Malam Farra'u yace bariqun na'im, ana gane walqiyan ni'ima. Wana dawo qalin fasirun idza ra'aytum arafta annahum min ahli an-na'im, da ka gansu zaka gane suna cikin ni'ima. Limatara min al-husni wan nur, saboda zaka ga haske da annuri a fuskar su. Shine Allah yace nadaratun na'im yusqawna, ana shayar da su min rahiqin, daga wata giya aljanna makhtum, wacce aka rufe bakin ta dan karta salance, ba irin giyar duniya bace da ake mutun yana yayi majita ya sha kafsu, ba irin wannan bace. Ar-rahiq an yafassara uku annahu al-khamru lil jamhur aljanna yake mai bambanta ta ta lahira ba guguwa ake ba, ƙara hankali ake yi a ƙara fahimta. Jumalan Sabilu bin Ahmad ko na biyu al-khalisatu min al-gishi, ba irin giyar da aka sa wani abu mara kyau a cikinta ba ne. Jumalan mara giya ce. Jumalan buƙatin ko al-khalisatu min al-gishi, zakiya ce kyakkyawar gaske. Jumalan Ibn Kutayba na biyu huwa aynun fil janna mashubatun bil miski, nabi suka ce ruwa ne a gidan aljanna wanda aka kwaba shi aka gauraya shi aka sirka shi da almiski. Jumalan Hasan na uku annahu sharabul ladzi la gisha fihi, duk wani abin da zaka sha tantantance wanda ba riga an ƙara wani abu mara kyau a ciki ba. Jumalan Kutayba da Malan Zajjaj. Sai Allah ya ce fi rahiqin makhtum yusqawna min rahiqin makhtum, makhtum wanda aka rufe bakinsa baya salancewa. Ka san za a kawo sabon abu, to a rufe a bame ake kashi a rufe. Sai ta ce rufaffiya ce, ba bude ta salance ba. Ai mamjuz wanda aka cakuɗa shi, inji Malam Mas'ud Ibn Mas'ud, ko makhtumun ala ina'ihi, an rufe bakinsa. Wa ila nahawi haza zahaba Mujahid. Wa thalith annahu khitamun ai aqibuhu rih, karshensa zaka ji wani kamshi yana tashi. وذلك الاجماع هي قوله اذن ختامه مسك فانتا او قرشن قربتا sai kaji annabi ya tashi dan ka qurba ka duwaye ko kaji samani ko kaji bambami sai kawai kaji kanshin almiti yana tashi ka kawai na aljanna. Allah ka kaimu aljanna, wato aljanna kai ai aqibatuhu karshansa misk, khitamuhu misk. Mal Ibn Kathir ya karanta da Asim da Nafi da Abu Umar da Ibn Amir da Hamza, khitamuhu bi kasr al-ka'i wa fath al-ta'i wa alifin bainahuma marfu'at, khitamuhu misk. Mal Kisa'i ya karanta khatamuhu, khatamuhu misk, sukanta maftuha ba'daha alifun wa ba'daha ta'un maftuha. Malam Shirazi ya karanta khatimahu misk, kunga khatamahu misk, khitamuhu misk, khatimahu misk, khatamahu misk. Sai an karanta qira'u bayy da Malam Urwa da Abu Aliya khatamahu misk bi fathil ka'i wa ta'i wa dhammil mim, khatamuhu kenan misk min gaira. Malamin suka ce me ma'anan khitamuhu misk ko khatamahu misk ko khatimahu ko katimahu ko khatamahu, wannan kirawo misk, ma'ana an gauraya ta da almiski. Wani irin almiski ne ba irin wannan din malam Ibn Mas'ud da Malam Mujahid. Na biyu anna khatamahu allazi yuktabu bihi ina misk, shi madaurin wato abinda ake daurewan kan wato murfin da aka dunkule shi ne ya zama murfi da shi aka daura bakin ta da haka kenan yana yi yana diga a cikin yana kara mata kamshi da ba za ta lalace ba shi ne ma'anar katamahu a cikin ma'anar shi ne wa rihahu misk wato dandanan sa almiski ne inji malam alqamana hudu anna karshen dandanan sa almiski ne inji malam sa'id ibn jubair da malam farra'u da malam abu ubaida da malam ibnu kutayba da malam zajjar sai Allah ya ce kitabuhu misk wa fi zalika falyatanafasil tanafisuna wanda yaji wannan kuma ya san cewa akwai wannan tabbas kamar mu musulmi da muka yadda 100% muka gamsu duk abin nan da ake faɗa game da sifa aljanna gaskiya ne to me ya kamata mu yi wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun a cikin wannan masu gwagwarmayar nema masu munafasa gasa anan ake son gasa wajen aikin kirki shine munafasa munafasa gasa kana kokarin ka wuce ni ina kokarin ku wuce ka ba hassada ba bambancin munafasa da hassada ita munafasa gasa ce kowa yana son ya wuce dan uwansa ya kamo shi kamar takara kuke za ku samu wani matsayi kana harin ka kai ko da yake takara za ta iya zama hassada ta shiga ciki amma ita munafasa kowa so yake kai gurin sabanin hassada shine kana fatan dan uwanka ya rasa kai ma ka rasa aibi babu to Allah ta'ala ce fi zalika ai falyajiddu fi talabihi walyahrisu alaihi bi ta'atillah a bada kokari a bada himma a bada kwazo a tashi a miƙe a inganta aqida a inganta ibada ai imani da Allah abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai nayi bari na bari to a cikin wannan ake gwagwarmayar neman wannan aljanna wattanafusu katakashuhi ala shay wattanazu'i fihi abinda ake goganya ake kokawa ake gasa ake takara kowa yake fatan ya kai ya samu wannan to Allah ya ce fi zalika falyatanafasul mutanafisun wa mizajuhu min tasnim sannan magaurayarsa abinda ake gauraya shi da shi daga tasnim ne ismu aynin fil janna an ce tasnim sunan wani wato marmaro ne a cikin aljanna jumal ibn mas'ud wa huwa aynin fil janna yashrabu al muqarrabuna sirfan wani wato marmaran ruwa ne a gidan aljanna wanda makusantan Allah suke shan sa tsantsa wa tumjazu li ashabil yamin amma ma abota dama sai a gauraya musu da tasnim anna tasniman ma'u wani ruwa ne shine tasnimu malam dhahaku yace da malam muqatil wa inna ma summiya tasniman li'annahu tasannamu alayhi min jannati adan saboda shi a sama yake sanamu yana nufin tozo can sama kenan fayansabu alayhi musinsibaban sai dinga kwararowa akan su kwararowa fayashrabuna al-khamra min zalika al-ma' su sha wannan giya tare da wannan ruwa Malam Ibn Kutayba yace yuqalu inna tasnima arfa'u sharabin fil janna duk wani abu da Allah ya faɗa za a sha aljanna ba wanda ya kai tasnim tasnim yafi kowane abin aljanna dadi da kama zuciya mala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar abin aljanna ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba kuma bai taba tunatar suwa a zuciyar wani ba wa yuqalu innahu yumtajazu bima'in ana gauraya shi da wani ruwa yanzu min tasnim amin uluwin daga sama wa asalu hadha min sanamil ba'iri ana nufin tozar raƙumi daga na aka samo kalmar tasnim wa min tasnimil qubur da irin tozan da ake makabari wa hadha ajabu ilai da qawli musayyab ka anna biriqata halil mijazi min thalji tasnimin shibat uqara ay arada ka an bariqata ha uqara shine Allah ya ce to wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu biha almuqarrabun wannan wani marmaro ne na ruwa wanda makusantan Allah wanda aqidarsu ta zama mai kyau ibadarsu ta zama akan sunna da ikhlasi to sune za su sha wannan tunda ya ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba kila wa man ya aba qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba na'am
innal ladina ajramu kanu min alladina amanu yadhhakun wa idha marru bihim yataghamazun wa idha qalabu ila ahlihim وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا
subhanahu wa ta'ala ce innal ladina ajramu, lalle wadanda suka aikata tabargaza, suka yi shirka, suka yi manyan laifuffuka, kanu sun kasance minal ladina amanu yathakun, suna yin dariya daga masu imani. In ka yi imani ka bi Allah, sai a dinga ma dariya, ana maka dan kira, ana maka izgili, ana maka ba'a, ana fadan maganganu marasa dadi a kanka. Haka nan fajirai suke wa masu imani. Wa iza marru bihim, idan suka wuce su suna zaune suna ibada ko suna bin Allah, ya taghamazuna, sai su dinga yin zunde su taba wannan da baki, ana nuna ka jibe shi da Allah, jibe yayi wani dan gemu na wani dan wandan kanin sa da yasa jibi, wata shiga da ya jibi, wani aswaki nasa jibi, wani kaza nasa, ana maka kallon izgili da ba'a saboda ka bi Allah. In mace ce ta sa hijabi, a dinga ganin kamar ma ko rashin kaya ne ko rashin kyau ne, ba sun dauka masu sa hijabi ba su da kyau ko ba su da ilimi ko kuma ba su da kayan tsawa. An an shiga taro sai a dinga ware ta, ana ganin ita wannan ba mai ilimin addini ko zamani ba ce. An taba yin haka kuwa, aka gaici wasu mata su yi lacca a wani gida, irin yan bokon nan an cika ana ta girgiza kai ana tsiya an ga masu hijabi. To su mata masu hijabin su ma dama kowace daga mai digiri biyu sai mai digiri uku sai hafizan Qur'ani sai alaramma sai wace ce, saboda haka suka sa aka rufe kofar gidan, suka ciccire niqabin da hijabin suka rataye, sai ga kwalliyarsu ta doke ta waɗannan mata, suka ce kuma laccar da larabci za a yi kuma da turanci za a yi. Aka dinga zabga musu turancin da su basu ma kai su gane wata kalmar ba. Suka ce to ku bar ganinmu a cikin hijabi da niqabi, ba wai rashin iya kwalliya ba ne, ba wai rashin wayewa ba ne, ba wai ba mu san duniya ba ne, ba wai ba mu san meye rayuwa ba, mun zaɓi rayuwar lahira ne. Kuma wannan rayuwar ba wai mu ma a cikin gidanmu da kuka gani fesa kwalliya muke da ado, ɗaurin ɗan kwali sai mu muku kala 40. Kwalliyar nan duk komai mun sai da ake kwalliya da shi, amma Allah ne ya hana a fito waje a nuna kwalliyar a kan hanya. Bambancinmu da ku, mu ma muna wa mazan mu kwalliya, muna kwalliya a gaban ƴan uwanmu mata, amma ba mu yadda mu fito waje kare da doki a kan hanya yana ganin kwalliyarmu haka ba. Da haka a daina wa mutum izgili in an ga ya kama addini, ko a makaranta ana yi wa masu Islamic studies da ƴan Arabic department ana musu dariya, cewa ba su ɗauki hanya mai ci ba, ko ba su samu hanyar da za su samu kuɗi ba, ko abin da ya kama da haka. Kowa akwai abin da Allah ya rubuta musu da yi. Duk muna buƙatar ilimi kowane irin fanni. Kai chemistry, kai physics, kai waye, kai waye, kowanne akwai ranarsa, akwai abin da zai taso, ko sharrin ka karanta akwai ranar da zaka kare al'ummar musulmi daga wannan sharrin, amma fa kakkai sharri. Da yake cewa ta'allamtu sharra la li sharri walakin li tawqihi wa man lam ya'rifu al-khayra min ash-sharri yaqa fihi. Wa idan qalabu, idan suka juya ila ahlihim, suka juya zuwa ga gidajensu, in qalabu sai su juya, fakihina suna kakaci, suna dariya, suna bada labarin mu'mina, ana ban isha ban biyar, ka ganshi wani sakare, wani soko, wani wawa, wani awan igiya, wani kasji, wani susu, wani sha, wani sakare, wani mijin hoti ho, wani gasorogo a baka kawo. A dinga faɗar kalmomi na izgili da ba'a ga masu addini. To Allah baya san in ba za ka yi abu ba kar ka wulakanta me yi. Yanzu sai ka ga wani yana da ƴaƴa biyu, ɗaya yana yin shiga ta addini mai kyau, ɗaya na shiga irin ta ƴan duniya, yayi wani tozo anan ɗinsa, yayi wani aski anan, ya wani yanke wandonsa ɗaya fi ɗaya tsawo, yayi wani aski na suwaga, yayi wane ne, yayi wane ne. Amma sai kaga a gida ba a damu da shi ba. Shi yasa ƴan hizba a Kano waccan shekarar ta wuce yara 300 suka ba aski, aka ce a fita titi duk wanda aka gani a kamo shi a yi makwalkwabo. Akwai wani ya ce 20,000 ya kashe wannan askin. kuma in hizba suka yi makwarkwabo, to Allah ba zai iya zama a garin nan ba, ya ban gari kenan. Ya za a ya kashe wasu masa ya ce, kuma sai da babata ta gaya mata ce, kakkai askin nan, kakkai askin nan. Yana fitowa ko in hizba suka danke suka aje shi a gaban wanzami, ya shafa wasu man ruwa, ya sa reza askin. Wai zara auhum, idan sun ga masu addini ko muminai ko sahabban annabi, kanu sai su daga cewa inna ha'ula'i, lalle waɗannan daballu na ɓatattu ne, wai sahabbai ne ɓatattu, wai mutanen kirki ne ɓatattu. Kamar da Fir'auna ya ce wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta minal kafirina, wai Fir'auna ne yake kafirta annan Musa, wa anta minal kafirin. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. من ذا قتل وأدين وما تأدين إنك فإنك منتهى الدين. الله يشي من جمع مكة ما صيدي ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يستحقون. الله تعالى يشي وما أرسلوا عليهم حافظين, ba a aiko su akan muminai su zama masu kiwon ayyukansu ba, ba a aiko ka ka zo ka zauna kana bata mai addini, kana wulakanta shi, kana faɗa mummunan magana akan sa ba. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun, Allah ya ce a wannan rana, wato ranar alkiyama kenan, waɗanda suke yi imani suna yi wa kafirai dariya, yadda suka musu dariya su ma za su rama. Alal ara'iki yanzurun, suna kan karabu wato kan kujeru masu kyau, yanzuruna suna kallon ni'imar da Allah ya musu, suna kallon Allah subhanahu wa ta'ala, an fassara da ganin Allah. Hal sawibal kufaru, Allah ya ce shin an sakawa kafirai ma kanu yaf'aluna, abinda suka aikata a duniya? Amsa Allah ka sakawa muminai da aljanna. Wal jaza'u min jinsil amal, hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan, su ma kafirai Allah ka saka musu da abin da ya dace da su, shine saban da suka maka ka musu wa kuma ko daidai kafirci. Wannan zamu tsaya, kuma shine karshen wannan sura ta suratul mutaffifin, kuma ita ce sura ta karshe a wannan shekara, kanta zamu tsaya insha Allah subhanahu wa ta'ala. Abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada, inda muka kure Allah ya yafe mana, ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya bamu lada, waɗanda suke maganan azaba Allah ya tsare mu, abinda aka ce ayi Allah ya bamu ikon yi, abinda aka ce a bari Allah ya bamu ikon bari, abinda aka ce a kudire Allah ya bamu ikon kudirewa, abinda aka ce a aikata Allah ya bamu ikon aikatawa. Muna roƙon Allah waɗanda ya alƙawari ni'ima Allah ya sa muna da rabuwa ciki, wanda aka wa alƙawarin azaba Allah ya tsare mu. Muna roƙon Allah waɗanda yake raba rahama cikin wannan wata Allah ya sa da mu a ciki. Masu tambayoyi, ko zan iya bayar da zakka a sa'a asusun marayu? Warai da gaske, maraya yana cikin wanda za a ba zakka, domin yana cikin al-fuqara'u wal masaki, saboda haka zaka iya bayar da zakka a rabawa marayu waɗanda suke da bukata. Malam, wani irin ayyuka zan rika yi? Allah ya so ni. To annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam, izhar fi dunya yuhibbukallah wa izhar fi ma inda an-nas yuhibbukan nas, ka guji duniya ka kama Allah da manzansa da musulunci sai Allah ya soka, kuma kai watsi da wato abin hannun mutane sai mutane su soka. Hanyoyin da Allah yake son mutum suna da yawa, mun taba yin lacca akan man yuhibbuhumullah wa man yubghiduhumullah, mun kawo ni wata aya ta alqur'ani da Allah ya ce inna Allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirina, kaga sai ka zama tawwab ka zama mutatahhir. Inna Allaha yuhibbul muhsinina sai ka zama mai ihsani, inna Allaha yuhibbul muttaqina sai ka zama mutaqawa, inna Allaha yuhibbus sabirina sai ka kasance sabir, inna Allaha yuhibbul muhsinina sai ka zama muhsin. To ka tattara suna nan duk wanda Allah ya ce yana so, to kai aikin da Allah zai so ka shine ka bi manzon Allah sallallahu alaihi, inde ka bi manzon Allah sau da kafa to Allah zai so ka. Kamar da yake kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Malam, waye ne abubuwa ne suka hana karba addu'a? Abubuwan da suke hana karba addu'a suna da yawa, daga ciki akwai wato cin haram. Kamar da yazo hadisi cewa ash'asa a gabara ya muddu yadaihi ila sama ya qulu ya rab at'amuhu haram wa sharabuhu haram wa guziya bil haram fa anna yustajabu la, cin haram, sa tufafin haram, abin nan rayuwa cikin haram, renon mutum a cikin haram, yana cin abin da yake sa ba za ka taba addu'arsa ba. Sannan rashin sakankancewa, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba, ku roki Allah kuna sakankancewa zai amsa muku, da rashin tauhidi, da rashin koma al'amari ga Allah, cewa an kana roƙon Allah ka sa rai, babu mai wanda zai kira Allah ya sakankance sai Allah ya amsa masa. So a cikin littafin addu'a min al-kitabu wa sunna ya kawo wasu abubuwa da dama waɗanda idan mutum yana yin su, wato Allah zai amsa addu'arsa da lokutan amsar, da kuma abubuwan da in mutum yana yin su ba za a amsa addu'arsa. Wanda yace malam, ko za a iya yi wa jinjirin da aka haifa da cikakkiyar halitta sai ya koma kafin ranar sunan za a iya masa suna da yanka? Za a yi masa suna da yanka ba abin da shi kuma halittar mutum ta cika an busa masa rai ya koma. To kada a tashi ba shi da suna, kuma zai amfani ɗa, zai amfani uba da uwar da suka haife shi. Kai ko a ciki mace ta mutu da ɗa, cibiyarsu tana haɗa ba a yanke ba. Ranar alkiyama, kamar yadda zuwa cikin ahkamul jana'iz da sanadi sahihi, cewa ranar alkiyama idan an tashi uwar matakila ta yi laifi, to saboda cibiyar suna haɗa da na ɗanta, sai Allah ya ce saboda ɗan na yafe mata ta wuce. Mallam, wace shawara za a bani in ina son na haddace alqur'ani kuma ya zama okay? Har kai haddace alqur'ani sai ka kai shi tafsirin alqur'ani, ka hada shi da wani gangaren din alaramma wanda ya san dabarun koyarwa, kamar yadda rajijiya ana hira da Sheikh Ibrahim al-Akhdar al-Qayyim, Sheikhul Qur'ana masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ana hira da shi a wata kanatin Nur a Dubai. Sheikh Ibrahim al-Akhdar al-Qayyim shine shugaban mahaddatan alqur'ani na masallacin manzon Allah. To shi ne ya ziyarci kasar Dubai, aje ake hira da shi. To sai wani ɗalibi ya bugo yake tambayansa, malam ya zan haddace Qur'ani, kuma ina haddace Qur'ani ya za a yi haddata zauna? Yace to hadda Qur'ani yana da matakai gwargwadon kwakwalwarka ne, ka iya ɗaukan shafi guda. Yace amma kakka dogara da cassette ko da saurare. In za ka haddace Qur'ani dole ka je gaban malami, wannan shafin da za ka haddace ibiya ma kai ma ka biya ka ji ka yi daidai. To in ka ji ka yi daidai, to wannan shafin ko rabin shafi, idan kana haddace shafi kullum, ka ɗauki shafin ko ka dinga biya shafin gaba ɗaya, ko kuma ka dinga biya aya ɗaya sai ka biya so 50, ka biya ta gabanta so 50, ka hada su biyun ka biya so 50, ka ɗau ta gaba so 50, gwargwadon yadda zai zauna. Wani 50 ma ya zauna, wani so 100 sai so 100 zai zauna, wani so 20. To haka za ka yi ta yi, sai ka haddace shafin, sai ka je ka ba malamin hadda. In ya ji ta yi, to da haka yace to da haka mutum zai ta tafiya har sai ya haddace. In kana yin shafi ɗaya, shafi 600 ne da kusan 7, shine zai baka shekara 1 da rabi zuwa 2. Idan kuwa sumuni ka ɗauka, akwai sumuni 808, idan su malam Mustafa suna rubutawa, yace rubutawa ma yana da muhimmanci, a dinga rubuta ma sumuni 1, sumuni 480, shi ma shekara 2 kenan. Kullum ka haddace, lokacin da muke hadda can ni ma ake bamu dari, duk mutum da muke da shi da shi da shi da shi juya baya mu biya kuma su haka. Wannan garin na abin ya zauna, shi kuma 50 din na sake nika shi ne da tusa shi. To sai ka je kuma sai ka bada hadda, shikenan sai kuma a rubuta maka na gaba. Yace to in kuma kai hafizi ne kana son Qur'ani ya zauna, to ka dauki wata 10. Yace kullum ka dauki daya ka biya shi so 50, amma idan ka yana kallo kuma da ƙarfi, da ƙarfi ƙarshen muryarka kuma so 50 sai muryarka ta dashi, kuma kakka kauda kanka 50 din nan kana kallon wannan shafin ko kana kallon wannan gurin, sai ka biya so 50 kullun ka karanta sumuni daya ko shafi daya zuwa shekara zuwa wata 10, zaka ga cewa ice wannan in kai wannan kai sauka ɗaya, sai kai ta biyu. Ita kuma ta biyu za ka ɗauki takarda ɗaya ne ka dinga biyawa kullum so 30, sai kai sauka ta biyu. Ita kuma za ka ɗauki takarda shida, sai kai sauka ta biyu. Ita kuma takarda huɗu kullum za ka biya zuwa wata 3. Ita to in kai haka, shikenan kai sa'a, shikenan tilawa ta zauna. Kaga kowa da irin dabarun da yake koya ɗalibansa. Ya ce malaminsu da ya karatu a gurinsa a haramin Makka shekararsa 138, ya ce amma a wannan shekarun da ya ce bai ruɗe ba, bai rikice ba, kuma ya ce lokacinsa gaba ɗaya koyon Qur'ani yake abu. In yana tafiya ma binsa ake ana karatu, yana gyara mutane. alarambomi ne a baya, kowa yana zabga tilawa, yana jinta wannan, yana jinta wannan, yana jinta wannan. A cikin mota ma wani yake binsa yana tilawa, da ya fito daga gidansa masu son gyaran tilawa sun shiga layi, wannan yana yi, wannan yana yi, kuma yana jin ku wajen ku goma, kuma yana yin gyara muku. Ahlul Qur'an kenan, ahlul lahi wa khassatu. Kala idan sallar dare ya kubce min da daddare, in nazo zan rama da hantsi a fili zan yi karatu ko a asirce, sallar rana asirce ake yi. Kuma idan 11 kake da daddare sai kai 12 da rana, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wanda yake da wani wuridi, ma'ana yake da wata sallah da yake daddare, idan ta kubce masa to ya maimaita ta tsakanin azhar, daga safe zuwa azhar, Allah zai bashi ladan kamar yayi da daddare. Wannan ya tabbata hadisi. Akwai 15,000 daga Hajiya Raliya, a sa asusun marayu a yi mata addu'a Allah biya mata bukatunta. Akwai 10,000 daga Hajiya Asma'u Datti dan Kwambo, a sa asusun marayu a yi mata addu'a. Akwai 2,000 daga Hajiya Salamatu Datti dan Kwambo, a sa asusun marayu a yi mata addu'a. Akwai 3,500 a tamfaturmi daya daga Medical Center. Akwai 1,000 daga Muhammad Umar, a sa asusun marayu, Allah biya masa bukatunsa. Akwai 1,000 daga wani dan uwa ya ce a yi masa addu'a domin yana cikin halin yana da halin yin aure amma aljinu sun hana shi. A tamfa daya daga wata yar karamar yarinya da ta taso saboda kwazanta a wajen karatun Alkur'ani, take a bawa marayu, Allah ya sa ta haddace Qur'ani. Akwai 10,000 daga wani bawan Allah, Allah ya biya masa bukatunsa ya bashi mata ta gari. Akwai 1,000 daga wani dan uwa, a sa asusun marayu, ai masa addu'a, Allah ya bashi ikon biyan bashin da ake binsa. Akwai 1,000 daga iyalan daga iyalansa, Allah iyalansa Allah ya sauke ta lafiya. Akwai 11,000 daga wani dan uwa, ce a sa asusun marayu, ai masa addu'a, Allah ya kwato masa filinsa, ya ko bashi ikon haddace Qur'ani. Akwai 12,000 daga wani dan uwa, ce a sa asusun marayu, shi ma Allah biya mu bukatunsa. Akwai 10,000 daga wani dan uwa, a sa asusun marayu, Allah biya masa bukatunsa. Akwai 2,000 da kayan sawa, shi ma yace ai masa addu'a, Allah ya bashi ikon gina filinsa. Akwai 2,700 daga kurame, 2,700 daga bangaren kurame, masu sauraron tafsir suka ce a sa asusun marayu ai musu addu'a akan bukatunsu. Akwai 4,000 daga Aishatu Baffa, tace a sa asusun marayu ai mata addu'a. Akwai 1,000 daga wasu ƴan uwa mata su biyu, suka ce a sawa marayu a asusu ai musu addu'a. Akwai turaman a tamfa 4 daga Hajiya Jamila daga Federal Low Cost. To duk waɗannan da waɗanda suka kawo da waɗanda su kawo ba, duka Allah ya saka kowa da alkhairi. Kamar yadda aka shina jiya, mun nemi taimako na waɗancan matasa guda 35 waɗanda muka same su a kurkuku, duk matasa ba wanda ya kai shekara 30 a cikinsu, shekara 14, 15, 16, 18, 23, wanda ya fi kowanne tsawon shekaru shi ne mai 29. Muke ga zamansu a kurkuku za su taɓarɓare, har a fito da su mu yi musu ba'azi, mu karantar da su, ko mu danka su a hannun iyayensu da sharaɗi, za su je su kula da su. In suka ƙara sakaci suka koma, to ba za mu ƙara saurara su ba, mun riga mun musu tik. To Allah ce ikonsa a cikin waɗancan, haka waɗanda ba musulmi ba mutum biyu, su ma mun sa su a ciki, su ma a fito da su. To yau sai Allah ya taimake mu an samu mutum uku a cikin kurkukun sun shiga a cikin. To shi ne su hukumar sun daɗe, wasu ma sun daɗe da shiga, kuma sun ga sun kawo musuluncin bidaya. Shi ne ta hukumar Firza ɗin suka ce mana, to a taimaka waɗannan mutanen da suka shiga addinin musulunci, a biya musu tara a fito da su. Saboda haka tararsu ya kai 58,500. Saboda haka ya za a yi kenan a tara 58,500? Ku ba da shawara, ya za a yi a tara 58,500? Na'am. Shi ne da na ce su fito da kuɗin, kuma na ce ku bashi, saboda wani bawan Allah Alhajiyal ya ɗauke mana na jiya. To yanzu ina ga gobe. Ok, wani ya ɗauka daga faɗa? Ya suke kwashe lada ne su. Wani ɗan uwa ya ce ya ɗauki nauyin waɗannan mutum uku da suka shiga addinin musulunci, ya ce zai biya kuɗin. To Allah ya saka masa da alheri, Allah ya sa wannan duk abin da muke, Allah ya karɓa, kuma ya sa mana a cikin mizanin kyakkyawan aikinmu, su kuma Allah ya tabbatar da su a cikin addinin musulunci. Kamar yadda na faɗa, wannan shi ne a sura ta ƙarshe da muka fassara a wannan shekara. Abinda muka fara fassara tun daga farko zuwa yanzu muka yi daidai, Allah ya karɓa mana. Inda muka yi kure kuma, Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya sa muna da rabo a ciki wanda suka faɗi azaba kuma Allah ya tsare mu Allah ya tabbata mana da alkhairi ya ba mu zaman lafiya wassalamu alaikum اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا بارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي الحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل ونسالك من كل خير سالك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم نسأل رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
Thank you. kuka yi tsarki da yin bukari yanzu ya ce a karfashi kamar haka 500 na marayu ne 200 kuma na malam ne da yara 200 kuma na gajeriyu ne 100 na yan agaji wato ɗan hizbar kenan da kuma shi kuma yake a maka addu'a akwai haƙƙin sa da makari a duk wanda su bukarbin sa yana fata Allah kuma su zama a jiki. Malam wannan shi ne sa.